sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a nan Amurka sun ƙara tsaurara matakan tsaro domin kare wuraren ibadar Yahudawa da masallatai yayin da aka gudanar da gangamin nuna goyon bayan Falastina a ranar Juma'a a sassan duniya. Suna masu kira ga jama'a da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Dubin-dubatar musulmi ne suka yi gangamin nuna goyon bayan Falastinawa bayan kammala sallar Juma'a a sassan yankin gabar ta tsakiya. Yan sanda a New York da Los Angeles birane biyu da suka fi yawan jama'a Amurka sun ce za su tsaurara aikin sintirin da suke yi musamman a wuraren ibadan Yahudawa. Kodayake jami'an tsaron sun ce babu wata alama da ta nuna cewa akwai barazanar kai hari a wuraren ibadar. Magajin garin birnin New York Eric Adams ya ba da umarnin ƙara tura jami'an tsaro a makarantu da wuraren ibada a matsayin kandagarki domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya. Matakan da hukumomin tsaron ke ɗauka a Amurka na zuwa ne yayin da hukumomin Isra'ila ke ci gaba da ba da umarni ga Falastina da ke zirin Gaza da su fice daga arewacin yankin bayan wani harin bazata da mayakan Hamas suka kai a kudancin Isra'ila da ya halaka sama da Yahudawa 1,000. Lamarin kuma da ya sa Isra'ila ta yi ta lugudan wuta a yankin na Gaza a matsayin martani, wanda shi ma ya halaka sama da Falastinawa 1,000. A gefe guda kuma ministan harkokin wajen Iran ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar rikicin na Isra'ila da Falastinu ya yaɗu a wasu yankunan gabar ta tsakiya, muddin Isra'ila ba ta dakatar da hare-haren da take kaiwa yankin Gaza ba. Lugudan wutar da Isra'ila ke kaiwa a yankin na Gaza martani ne bisa harin bazata da mayakan Hamas suka kai mata a ƙarshen makon da ya gabata, wanda ya halaka ɗaruruwan Yahudawa. Hussein Amiru Abdullahiyan ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da ta kai shi birnin Bagadaza kafin ya dangana da Beirut, inda daga nan kuma ya nausa zuwa Damascus, babban birnin Siriya. An dai ta fargabar faɗan na Isra'ila da Falastinu ya fantsama zuwa kan iyakar Lebanon, inda mayakan Hezbollah ke zaman shirin karta kwana bayan harin da Hamas ta kai a kudancin yankin na Yahudawa. A ranar Alhamis, Isra'ila ta kai wasu hare-haren martani kan filin tashar jiragen saman Damascus da Aleppo da ke Siriya, bayan wasu hare-hare da aka kai yankin tuddan Golan Heights da Isra'ila ta mamaye. Shugaban Amurka Joe Biden a farkon makon nan ya yi gargaɗin kada wata ƙasa ta shiga faɗan a yankin gabar ta tsakiya, inda ya tura jirgin yakin ruwan Amurka zuwa yankin a matsayin nuna goyon baya ga Isra'ila.
Let me say again to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation.
Biden kene yake cewa duk wata ƙasa ko kungiya ko wani da ke tunanin amfani da wannan rikici wajen cimma wata manufa, ina da kalma ɗaya da zan faɗa muku: kada ku kuskura, kada ku kuskura.
I have one word: don't.
Sai dai ministan harkokin cikin gidan na Iran Amir Abdullahiyan ya kalubalanci kalaman na Biden, inda ya ce a daidai lokacin da Amurka take kira da kada kowa ya shiga faɗan, a gefe guda kuma ta bari Isra'ila tana ta kashe mata, yara da sauran fararen hula a yankin na Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Jim Jordan a matsayin sabon ɗan takararsu a zaɓen kakakin Majalisar ta Wakilai yayin wani zaɓen cikin gida da suka yi. Shi dai Jordan ɗan gani kashenin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ne. Yanzu aikin da ke gaban Jordan, wanda ya fito daga jihar Ohio, shi ne ƙoƙarin haɗa kan Yan Republican da ke da rinjaye a Majalisar ta Wakilai, amma kuma suke fama da rarrabuwar kawuna yayin da ake shirin tinkarar zaɓen wanda mai yiwuwa a yi a mako mai zuwa. Su dai Yan Republican sun yi ta kai ruwa rana tsakaninsu kan wanda za a zaɓa don maye gurbin Kevin McCarthy da suka tsige a kwanakin baya, hakan da ya sa dukkan ayyukan majalisar suka tsaya cik yayin da ake ta ƙoƙarin lalubo wanda zai shugabanci majalisar. Hankula sun koma kan Jordan ne, wanda shi ne shugaban kwamitin kula da al'amuran shari'a a majalisar, bayan da Steve Scalise ya janye takararsa ta neman kujerar kakakin majalisar yayin da ya fahimci cewa ba zai samu goyon bayan takwarorinsa na jam'iyyar Republican ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa yankin gabas ta tsakiya, inda za mu duba irin yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin 'yan Falastinu da ƙasar Isra'ila. To madalla, da farko na tambayi wani masanin tsaro kuma tsohon babban hafsa a rundunar sojojin saman Najeriya, Group Captain Sadiq Garba Shehu, ko menene ma musababin wannan yaki da kullum ke ƙarin cabewa tsakanin bangarorin biyu?
Ko da yake dai wato yaki tsakanin Yahudawa da Falastinawa ba yau aka fara shi ba, amma wannan wanda aka fara yi a jiya wato ya zo ne akan saboda takunkumi da aka sama zirin Gaza yau shekara 16 kenan, da kuma hare-hare wanda ita Isra'ila take kaiwa a bangaren yamma na kogin Jordan, da kuma hare-hare da aka kai masallacin Al-Aqsa. Kasashe Al-Aqsa wato masallaci ne wanda yake su wuri ne wanda yake su musulmi yana da muhimmanci a wurin su, haka su ma Yahudawa yana da muhimmanci a wurin su. To waɗannan abubuwan guda uku, wato tarewan zirin Gaza din nan da kuma hare-haren da ake a yammacin kogin Jordan da kuma harin da aka alƙasa, wannan su ne yanzu suka tayar da wannan yaki. Wato su kuma Hamas, sauran Falastinawa sun kula cewa an dade ana dukan su, ba a cewa komai, kuma gwamnatin Netanyahu ta ƙara zama mai zafafawa a kansu, kuma suna kallon cewa jama'an duniya ko ƙasashen duniya sun sa ido ba su yi musu komai ba.
To amma duba da ƙarfin soji irin na ƙasar Isra'ila, shin Falastinawa ba sa gudun abin da zai je ya dawo?
So in ka saurari abin da kamar shi Muhammad Dave wanda yake shine shugaban sashen sojoji na Hamas din yake faɗa, shine sun san cewa yana yiwuwa wato bayan sun yi wannan sun shammace Isra'ila sun kai musu wannan yaki, sun san cewa idan Isra'ila ta so ana sa ran Isra'ila za ta yi musu mummunan za ta yi musu mummunan cin zarafi. To amma abin da suke faɗa shine wai da a kashe ka kana a tsugunne, gara a kashe ka kana yaki. Wato kamar kunan bakin wake ne suka yi, tunda abin nan ba zai tsaya ba, su za su kai wannan hari kuma ya zama ko meye ma zai faru. To abin da ake ciki kenan. So amma kuma kaga wato Allah ya ba su sa'a, zan ce sun mamaya, saboda Isra'ila ba su taba tsammanin suna wani rigima na siyasa da ke tsakanin su kan maganan bangaren shari'a, ba su taba tsammanin cewa waɗannan mutanen za su kawo musu hari a wannan lokacin ba. Kuma za mu iya ganin cewa wannan hari wanda aka yi a wannan rana da ake kira Yom Kippur, wato rana ce wanda yake a wurin Yahudawa kamar rana ce wata neman gafara, wato ya yi kama da harin da Egypt da Syria suka kai a 1973, wanda su ma wannan ranar ne suka ɗauka wannan ranar hutu suka kai wannan hari. So kuma wato abin da zai ƙara ba su mu masu la'ari, akwai makami na kare yaki daga sama wanda Isra'ila suke kira Iron Dome. Sun ɗauka cewa kashi 96 zuwa 100 duk abin da aka harba akan Isra'ila, shi wannan makami zai cafke shi, zai kama shi kamar mayan ƙarfe. To amma ina ganin su kuma 'yan Hamas ɗin yanzu sun gane ta inda za su kashe wannan makamin, saboda meye sun harba rokoki ana magana wurin 5,000. Wato abinda suka gane cewa idan aka harba makamai kaɗan, rokoki kaɗan shine wannan mashin zai yake, amma idan aka taso mishi da rokoki da yawa, kuma shine abinda suka yi yanzu, dole ne ba zai iya kama su duka ba, abinda yake faruwa kenan.
A kwanakin biyun farko na fara wannan yaki dai, barnar da aka yi wa ƙasar Isra'ila ba ɗan kaɗan ba ne. To shin menene girman wannan matsala?
To ko da yake dai har yanzu ba a gama wannan takaddama ba, amma a yanzu alƙaluman da ake da su, wato mutane daga bangarorin guda biyu, mutane kusan fiye da 2000 yanzu sun rasa rayukansu. A bangaren Isra'ila, gwamnatin Isra'ila tana cewa an kashe mata mutane fiye da 700, sannan akwai kamar 2200 waɗanda aka jima rauni kala-kala, wasu munana, wasu kuma ƙananan rauni. Banda haka kuma suna cewa 'yan Falastinu sun kama musu mutum 100, wanda yake akwai sojoji da farar hula, wanda su Isra'ila za su ce waɗannan mutanen an sace su ko an yi kidnapping ɗinsu, amma su kuma Isra'ila za su ce waɗannan fursunonin yaƙi ne suka kama. Waɗannan kalmomin guda biyu duka suna da bambancinsu daban. To su kuma a ɓangaren Falastinu, su kuma ai Hamas suna cewa an kashe mutum 400 kuma an jima mutum 1700 rauni. Wato sai kuma ƙara bayanin cewa akan mutum 100 din nan da Isra'ila suke cewa an kama musu, su suna cewa an sace su, su kuma ai Hamas suna cewa fursunonin yaƙi ne. Wato kuma sai mu duba shi wannan, shi ma yana da muhimmanci, saboda a yanzu din akwai dubban 'yan Falastinawa waɗanda suke kurkuku a wurin Isra'ila an rike su. To yawanci in muka duba abin da yake faruwa a baya, idan Falastinawa suka kama 'yan Isra'ila ko sojojinsu, idan aka zo wurin yarjejeniya, don ƙarshen yarjejeniya za a yi na musaya. A musayan, wato su kuma wannan lokaci ne da su Falastinawa suke amfani da shi su anso mutane da yawa daga hannun Isra'ila. Saboda su kaga Isra'ila yanzu, wato in aka ce an kama bai huje daya, gaba ɗaya ƙasar za ta rikici. Za a matsa ma gwamnati cewa ko me za ta yi sai ta anso. To yanzu anso waɗannan mutanen da ƙarfin tuwo zai wahala, saboda me, ba a san inda aka aje su ba. In ka je ka ce za ka yi amfani ƙarfin soja ka anso su, yana yiwuwa su ma ka kashe su, wanda kuma sannan ɗin zai ƙara sa ma Netanyahu rigima a gwamnati, wanda gwamnatin nashi ma ba ta zauna sosai ba. So yanzu za ka ga abin da zai faru shi ne su Falastinawa za su yi amfani da wannan mutum 100 ɗin su anshi dubban mutane idan an zo ƙarshe. Ina jin abin da zai faru kenan daga ƙarshe. Sai dai kamar da zamu ce shi mai ƙarfi ne, ka gane ko? Dan kai maganan wanne aka fi wanne ne za a ga cewa sun fi faduwa. To faduwa ko alamba ni a gani na kafin abin da Isra'ila za ta yi yanzu, za ta bude bama-bamai ne da jiragen sama, za ta yi ta'adi, wataƙila daga baya 'yan Falastinu da za a kashe za su fi 'yan Isra'ila da aka kashe. To amma su abinda Hamas inda suka samu galaba shine, wato sun nuna menene, wato rena kama ka gagayya. Su ko da a yawa za a fi kashe su, su kuma za su nuna cewa wannan kuri ko wannan takama da Isra'ila suke ganin cewa waɗannan ƙananan mutane ba za su iya kawo mana hari ba, to suna ganin su kuma anan ko ma no aka kashe musu sun yi nasara a wannan. Ka ji da abu yake.
To a halin yanzu ina mafita. Farfesa Tukur Muhammad Baba, ɗan iya mutum biyu, ya ce akwai abin yi.
Ɓangarorin biyu ya kamata su samu hanya na tsakiya inda za su zauna, su yi sulhu, su sasanta tsakaninsu, su bar irin wannan kai hari da kuma ramuwar gayya, kai hari da ramuwar gayya. Duka ne ina gaba inda zai kai kasashen ko ta ina. Israel ba za ta bar mutanen Falastin su zauna lafiya ba. Mutanen Falastin ba za su bar Israel ta zauna lafiya ba. Kaga kuwa wannan zai zama dalili ne da ya kamata ɓangarorin biyu su yi, kasashen duniya ina jin ya kamata su mara kasashen biyu duk baya, bari a yi sulhu yadda kowa zai samu bakin da zai ce to lalle a gashi na samu kaza. Amma in an bari kowa na neman gallaba din nan, abin da zai yiwu ba. Kuma ni ina ga hakan zai samu ne in har Isra'ila ta yadda ta koma da iyakarta zuwa ga iyakarta da aka shata mata na 1948. Ta nan ne su kuma mutanen Falastinu za su samu nasu ƙasa. Daga nan sai a yi maganar mutunta juna, taimakon juna, a samu zaman lafiya. Amma inda har Isra'ila ta ci gaba da mamayewa da kwace gidaje, rusa gidaje, rusa gonaki na Falastinu, da kuma su bari 'yan ƙasanta wadda ba soja ba, ba 'yan sanda ba, su rinka kaiwa Falastinawa hari, suna kwace musu gidaje, suna rusa musu gidaje, suna rusa duk wani sana'a da suke da shi, haka ba zai biya wa kowa bukata ba.
To sai dai kuma ga masanin kimiyyar siyasa kuma babban malami a Jami'ar Abuja, Farfesa Abubakar Kari, ya ce samun maslahar wannan matsala fa a diflomasiyance abin sai a hankali.
Warwar wannan matsala a diflomasiyance abin da dan wuya, kuma akwai akalla manyan dalilai guda biyu da yasa nace haka. Na farko dai, su Falastinawa abin da suke ganin suke yi, wanda kuma akwai ƙarshen gaskiya a ciki, yaƙi ne na ƙwatar 'yanci, saboda an raba su da ƙasarsu tun 1948. da 48 suka fansamu suka shiga uwa duniya suke ta gwagwarmaya cewa a bar su su dawo majalisar dinkin duniya wanda kuma shi ne dalili na biyu ta ya cikin kokarinta ta ga ta warware wannan matsala ta ma kawo shawaran cewa sassan guda biyu duka su haƙura a raba ƙasar daya ta Yahuda Isra'ila daya kuma ta Larabawan Palestine to amma su Isra'ilawa saboda suna da ɗaurin gindin Amurka da sauran manyan ƙasashen yamma suka yi kememe suka yi watsi da wannan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta zartar da kudurai bila adadi a baya tun daga 1948 zuwa yanzu domin ganin asasanta wannan rikici amma kusan a kowane lokaci Isra'ila take kememe ta ce ba ta yadda ba wato ni ina ganin cewa irin matsayar da Isra'ila ta dauka wadda kuma ta samu haka ne saboda goyon baya take samu daga Amurka shi yasa warware wannan rigima cikin ruwan sanyi ko kuma a diplomasiyance zai wuya saboda su abin da Isra'ila suke so shine Palestinawa su hakura su rungumi kaddara su yafe wannan lardi nasu su kuma Palestinawa suna ganin cewa duk wani shiri wanda ba zai samu musu da kasarsu ba ba zai yi ba to saboda haka ba amma kama kan hanyar warware wannan matsala ta lalama ba wani dalili kuma shine saboda su waɗanda ya kamata a ce su ne za su yi gaba domin tabbatar da cewa warware wannan matsala a diplomasiyance dukansu kowa tana goyon bayan wani bangaren Amurka ta fito karara tana goyon bayan kasar Isra'ila amma tana kiran yan Palestine da cewa yan ta'adda su kuma Laraba masu faɗa a ji irin Saudi Arabia da Misra za a iya cewa sun karkata ta wurin yankunansu Palestinawa to saboda haka ni dai ina ga idan dai ba Isra'ila ta canza matsayarta ba ta yadda akan cewa dole Palestinawa su samu kasarsu duk koma yadda take to ba za a warware wannan matsala
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dangari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan Radio Niyya FM dake birnin Kwanne Jamhuriyar Nijar zan gabatar muku shirin da dangari yana zo muku ne a karkashin yarjejeniya da mu'amala da sashen Hausa na muryar Amurka da waɗansu gidajen radio na nahiyar Afirka wanda a yau shirin ya kai mu a garin Gazurawa inda muka tattauna da mai garin na Gazurawa wanda ya soma da gabatar da kashi kamin ya kama na tarihin garin mai gari mai sunanka
Garba Isa
Garba Isa ka kai yanzu kana kai yalla shekara nawa
yanzu da hawa na yanzu ina da shekara 14
da hawan
sarauta
ta wannan gari
ta wannan gari Gazurawa
kai kankan ka yan kashi milci aka buge gaba ɗaya da waɗannan shekaru da waɗancan naka shekaru suna kai nawa
shekara 60 gari ne yanzu
shekara 60 wannan gari na Gazurawa wace masaniya gare ka ga dalilin asaliyar kiran shi garin Gazurawa
to mu dai mun yi tambaya ga mayya wani tsage na wanda akwai mu shine aka ce magazuranci shine mun ka gani wanda aka ce magazuranci to mun yi tambaya mu bincika mu gane shi tsage na gazuranci mina na asanadi ne amma ba mu samu sanin ba sai dai wanda mun ka tambaya ya ce mana gazuranci gashi tsagen gashi ne aka ce ma gazuranci
eh to muna yin musan wannan gari na gazurawa yanzu akalla ana ikiman ta ya kai shekara nawa da girkawa misali
to garin gazura tun shekarar da an kaci kwanni wanda aka ce tura sun ci kwanni tun wannan shekara garin gazurawa an ka girka shi ko da an kai wannan ci an girka su dan abinda mai ya ka ba mu labari kamar sun shekara guda su ana ce muna sun taso daga Asuji kuma makiyaya suna da tumaki suna ta suna kiwo sun kaza kanan galan ga dutsen gazura sun kaza mana to da sun kaza mana su anan suna zama sai kamar yan ganganiya masu iko dan da sarakuna mutanen suna hawan dawaki suna yawata to sai sun ga sai suna gani su sai sun ga ce musarki kai Allah ya taimake ka mun ga wasu mutane masu dukiya amma mutanen bai kamata a bulshoci ba to sai an kasa iko to sai gani su tattauna da su yace to muna son ku tsaya sun ga ce to ba mu tsayawa nan saboda mun ma muna da iko namu na kanmu an ga ce muna da ikon ku sun ga ce mu abin da iko mu ko balawa yau swata yana ga gangan gazura bude shi akai sai an haita a dame shi kun ji namu iko to sai an ga ce to an yi muku to da mai sun ce mana ko da balawo yayi swata an ga dame shi da an shigo gangan gazura bude shi akai an ga sai waje sai a dame shi to ana nan an amince da haka nan sai utura sun ga zakwani nan sun ga zama sarkakau to da sun ga zaka su sannan ba a san agwala ba sun ga zaka agwala sai suna ce mutane to sun ga sun an ka zamana sun ka zamana boce ba kuwa kalaba to sai suna aika ana sai musu abinci kamar bankuko su mai siyo musu kwai to ranan sai an ga ce da yake sai musu kwai sai mun gari suna ce musarki wanda yayi araba to sai dai an ga sai musu kwai suna son kashi yaro sun ka duka kan son kuma to mun gona an zaka an wada ma mutane na gazura wasu suka ba mu labari an ce to in an koro su da kwanni wadanda annan su tare to sai sun ka hawo duki gashi na gazura ana kide-kide da kwaruruwa da bukka ana kide-kide ana kide-kide ana ciya to in sun zuwa gari to ko da an ka diba sai an ka cinkai kwanni ta sun miƙe da bakin hayaki dun lokacin nan ba san mu kamai ba to sai tsoyi suna ba mu labari sun ga to lokacin nan na da mutane sun ka sabko wasu ba su tsaya ba sai a buga ta kulki sai sun zo sun kai zaba wannan wannan sun ka ci kwannin nan to kuma sai sun ka bi wannan gazura sun ka sami shota wanga bangare din nan kenan tun wannan an ce lokacin nan su mutanen gazurawa duk abin da ya faru kwanni sai an yi ta da su eh gari abin da mai ya na gafsan ka fada mana
to muna yi musan kamar mutanen gazura yanzu wa'anni irin kabila da waje irin kabila akwai cikin wannan gari
to mu yanzu ba mu da wata kabila cikin garin ga abin da zai dama mun ka sani duka da gama hotsagen ga dai na gazuranci sai kwanneci shi na mun ka sani gobarci shi na mun ka sani dan ko hillani dai ba mu da hillani wanda a cikin kaman takardu mu a ci ga hillani na gazura na sai dai mazamana sun ka zamana yanzu ga ya mu ba wata kabila
to akwai banda yalla noma akwai wani abu wanda mutanen garin kai
to banda noma akwai ma hausa da kuma suna noma irin wannan aikin na ci gaba yanzu kasa na aikin rani na albasa amma dai noman shi ba da kafi eh sai sana'a eh
to yanzu nan gazurawa akwai walla wata al'ada wadda aka garin wanda duka in aka kewaya banda nan babu inda adda wannan al'ada ko wata hikima ko wata martaba ko kuma wani
canda akwai al'ada wadda mun kaski canda ana yi ba tunda dadewa eh ba yanzu gaba saboda an ce al'ada abin da ka ski shine zaka wadi wanga duki gashi da akwai wata addu'a nan to can na dana ma hausa tsaka sannan da ajini bai yawa tsaka nan ka sani to akwai wata addu'a nan wadda an gaji akwai wata iskanya wadda aka wayanka can da ha mun da zo na muna ji ana hada muna eh to an ga sai bisa ta akuyya an ga daure kan nan to akuyyan nan ba yanka sai saka yankwanci da kanta sai ta gona zagilba nan a yanka ta to wannan lokaci an ce ko da hawa an kawo da yaki garin gazura ba a gane shi
sai shi baci
ba a gane shi ko an zo an ce wurin cin gari ne an ga to a ci gari to ba a samu wannan gari eh
to yanzu wannan addu'a akwai ta addu'a shi yanzu ko ba
komai yanzu wannan duk yanzu heri shi kalu wannan abu an yi jifa shi
an bar wannan al'ada
komai babu da mun kai wayo da yanzu an barta mu eh an barta duddun an barta wannan
to muna yi musan kamar yanzu yalla wannan gari na gazura akwai wata matsala wadda za a ci yana da ko ta ruwa ko ta hanya ko ta likita ko makaranta ko wani abu wanda kuke son a magance
to muna da babban matsala yanzu abinda muke da matsala shi dai hanya muka so na farko
hanya da ina zuwa ina
kwani dai zuwa nan garin gazura idan muka so sannan muna son kamar makarantun ne namu ina ganin tun zamanin kun ce da an kai mana gina kamar da mun gina sai dai abinda mun gina dan mun ba mu da gina da an kai mana ka ga abinda matsalolin sannan akwai mai matsalolin mu kuma mu yanzu mu manoma muke
to amma yanzu in duka ka ta kai kuma ba zama lahiya gare mu sai mun noma abinci sai wurin ibe sai maki azo kauce su gurin haka mu ka ji abin da babban matsalar mu mu dai mun sani duk dai wanda shi bai yi karatu ba ya abin da so in ya noma abin shi dabe in ya dabe abin lahiya Allah shi kenan sai wanda dogaro mu kai ne amma gaga yanzu in mun kai noma ga Allah sai su gayya da sun kayo gayya in lokaci yayi kai baka da hali ko karatun gonarka bin laji ya kai 20 ko 30 da dukiya kaga zaka tare su kana kallo noman da kai sai a ce yin shi a watsa barka muna so a yi mana maganin wannan shi ya zama matsala gare mu tunda yanzu wanda aka ce yi ma dai gonaki da dawa shi na gani a ce ta ba shi da iyaka cikin da mun tunda yanzu kaga nan yanzu an ce maka sun ji donan kai gagata ta gabaci to wai duk abin da akwai cikin daji ba tare da su yi ba lana guda sun lalaci daji nan su kawo sai nan bakin garin garin mu kaji abin da sha mun kai babban matsalan
masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shirin ne suna da dangari wanda a yau ni Haruna Mamman na bako daga nan gidan radio Niyya FM ta birnin Kwani ne gabatar muku muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu sake saduwa da alkhairi sai kuma wani karon idan Allah fa ya yarda masallam
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Yo, shit.